Masu sauraron mu assalamu alaikum maraba da shirin da rashin tayi wanda ni Salihu Garba ke shiryawa nake kuma gabatar muku da shi daga nan birnin Washington DC makon jiya wata kila kun ji yadda yan China suke mamaye kasuwar kantin kwari dake Kano mun yi alƙawarin kawo muku abinda mahukuntan kasar suka sani da abinda suke yi su kare yan kasar da ita ma kanta kasuwar akan wannan batun wakilin murar Amerika dake Kano Mahmud Ibrahim Kwari ya yi firar da Alhaji Ahmad Bufai kwamishinan harkokin kasuwanci da cinikayya na jihar Kano ga firar
ka'idodin da aka sa tsakanin kasa da kasa na harkokin arziki na cinikayya da sha'anin aiki da sauransu kullum suna kokarin tabbatar da bisu wofantar da abinda Allah ya yi wa kyauta ya kyautar da Allah ya yi na yawan al'ummar su ba ta tabbatar da cewa duk wani aiki da za a iya yi wanda za su iya yi an ba su damar su yi da kuma al'amarin kasuwa ba a wofantar da damar su ba an ba waɗansu sun taho daga wani ƙetare sun zo sun kwashi damakin sun raunana su ta ɗaiɗai ƙarfin ko alkhairin da ke cikin wani al'amari a kowace ƙasa ta duniya a kuma hatta a majalisar ɗinkin duniya an amince cewa akwai waɗansu al'amura na masana'antu da kasuwanci da ba za a yi shi ba sai ɗan ƙasar ne zai yi sannan damammakin kuma da ake bayarwa kowace ƙasa za ka zo in dai ba ƙasar ka ba ce duk abin da za ka yi sai an baka izini daga lokacin da ka shigo ƙasar sai an yarda cewa in ka zo ƙasar za ka yi aiki idan kawai an baka izini shigowa ƙasar ne a matsayin abin da ake kira tourist mai kawo ziyara kawai ta shakatawa ta neman wannan al'amari na hutu ɗan ƙaramin lokaci to babu dama mutum da ya zo akan irin wannan damar wadda ake kira visa da take entry visa visit visa tourist visa irin visa za a ce ga ta kawai ta shiga ƙasar ne na wucin gadi na lokaci kaza kuma ta ce za ka zo ne ba na kai aiki ba wanda za a baka albashi ba kuma na kai sana'a ba wanda za ka samu amfaninta ba kuma na kai buɗe wata masana'anta ba ko kai kasuwancin na kai tsaye waɗanda duk wannan dokoki muna da su a Najeriya kuma a waɗansu lokuta akan samu gwamnatoci da sukan ce bari su tsaya su sa ido a dokokin
sama kamar yanzu ku kunna ɗaya hannun ku waɗannan dokokin ba sa aiki idan aka yi la'akari da wannan hada-hada da ɗan Chinese suke yi
to ka san idan ɗan jarida yake kunna ɗaya hannun ku ba ku yin komai kenan to wannan magana ba gaskiya ba ce ba haka take ba ɗan kasuwar da suke kasuwa za su faɗa maka cewa muna iya ƙoƙarinmu bayanin ma da nake maka yanzu ya nuna cewa mun san abin da yake faruwa mun kuma san irin matakan da ya kamata a yi shi yasa na fara maka jerin gwanin al'amuran me yake faruwa ya yi kamata ya faru a ƙa'idar a Najeriya akwai wannan dokokin gwamnatoci da suka gabata musamman na tsakiya na tarayya waɗanda suke da haƙƙin tabbatar da an kiyaye waɗannan dokoki da kuma gwamnatocin jihohi yawanci sukan yi wa abin rukun su kai na kashi ya kasance suna ji suna gani baƙi su zo su tafiyar da alherin da ya kamata ya zama sun kare shi domin amfanin yan ƙasar su to alhamdulillah a wannan gaba Khadimul Islam da Sallai Umar Ganduje tunda ya rantsar da ni ya faɗi ya yi min kainin cewa na tabbatar da duk abin da zai haɓaka kasuwa da masana'anta samarwa matasa aiki da mata wannan abin yake lalle mu sa ido a kansa ba za ka iya cin nasara kan wannan ba sai ka tabbatar da sana'ar da matan mu ya kamata yi da matasan mu an kare su ne suke yi idan ka bari wani bako ya zo wanda shi kadai zai zo ya zama na wata kila da mutum da ko biyu don su kula da kudaden su da sto din su amma a ɗebi yaran mu abota da su su zama kawai laborori ne ko da noma ne duk irin wannan ka'idojin ba mu yadda mu ba da dama a yi su karas ba
kan da yanzu an baka wancan kaini a halin da ake ciki ga waccan matsala ta bayyana me ma'aikatar ka ke yi ko kuma ofishin ka dangane cewa an dodita al'amura
muna kullun zama da waɗanda suke da ruwa da tsaki kan al'amuran daga wanda suke cikin kasuwar saboda akwai abubuwa da dama da suka faru musamman wanda suka sa su mutanenmu su suke da su suke mana fitar al'umma mutum ɗan ƙasa ne shi sai jawo kuma bako sai bakon ya amfani da fuskarsa da jikinsa ya kasance in ka zo za a ce maka wannan kantin kamar na wani ne amma a zahiri ɗan China ne yana nan da ɗan ofishin shi daga gefe ko daga ciki yana zama kuma shi yake cin gajiyar abin da harin suke yin abin to waɗannan raunin rashin kirkinmu ne na waɗansu daga cikinmu don ba zan ce duka al'umma sun haɗu sun zama ɗaya ba rashin kirkin waɗansu daga cikin abokan tafiya shi ne yasa ake irin wannan ake ba baƙin dama amma ana nan ana yi a hankali saboda abin da yake a ɓoye sai ka yi a hankali za ka binciko shi kuma muna samun hadin kai daga mafi yawan yan kasuwa waɗanda suka zama sun ba kasuwar muhimmanci suna sanar da mu kuma a asirce a cikin sirri ana bin sabon al'amura kuma wanda duk suke kasuwa za su tabbatar maka da cewa yawanci za su ga in wani ya fara wani abu da ba daidai ba za su ga ba ka ganin shi ko kuma su ga yabina musamman muna tabbatar da wanda ya fito mana da ka'idodin da ke ta haddin kasarmu na cewa tsarin shigowar al'umma da irin ka'idodin da ya kamata in al'umma ta shigo daga wata ƙasa za ta bi wanda duk yake tata muka tabbatar muna kaiwa hukumomin tarayya kuma kamar yadda aka sani shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ba irin shugaban ƙasa bane irin wanda suka gabata gacin wanda akan yi komai in ka kai ka ƙara a ki ɗauka mataki a lokacinsa ɗin alhamdulillah duk mata ƙara da aka yi ana ɗauka mataki ko
baya ga neman bayanan sirri ko bin hanyoyin sirri don dakushe waɗancan al'amura na amfani da 'yan gida a cimma wata buƙata ta 'yan ƙetare ma'aikatarka a Kano ta fuskanci waɗannan mutane da suke wannan kasuwanci an nusar da su waɗancan dokoki idan haka ne kuma a ina kuka kwana.
Shi yasa kamar yadda na faɗa duk wanda zai shiga wata ƙasa zai nemi abin da ake kira izinin shiga ƙasar wato visa. In yana mai shiga ƙasar nan a cikin takardar da za a ce idan za ka je ƙasar nan kawai don ziyara ta wucin gadi na kaza za ka biya kuma ƙa'idojinka kaza. Idan za ka shiga ƙasar ne don aiki aka ce sai ka biya kaza kuma ga ƙa'idojinka. Idan za ka je ka kafa masana'anta ne ga ƙa'idojinka. Idan za ka je ne ka riƙa sai da kaya na ɗaya-ɗaya a cikin kasuwa duk da mutuna nan shi ma ga ƙa'idojin da za ka bi. To tsaurin ƙa'idojin musamman za ka bi na ƙarshen nan idan za ka zo ka shiga kasuwar mu ka riƙa sai da kaya akwai ƙa'idoji masu tsauri wanda duk wanda kuma ya bi wannan ƙa'idojin ba za a ƙi ya shigo ya sai da kayayyakin ba saboda suna da tsauri ne da in mutum ya zo yana yi ɗin to ba zai kasance ya rage mana damar ba matasan mu da matan mu aiki ba.
In kaman kwamishina na cewa akwai dokokin Najeriya da suka ba da dama 'yan kasashen waje baki su buɗe kantuna a kasuwannin mu kenan.
Akwai dama amma ƙa'idojin karancin abin da ake so mutum ya zama jari da kuma mutanen mu za a ɗauka aiki da za a tafi da kasuwancin duk suna nan a tsare sai an bi su. In ba a bi su ba wanda ya sai ya shigo kawai ya shigo ta kaya ta bayan suke rika yin wannan ya karya doka ya mata yayi abin da zai mai da tattalin arziki na gaba ɗaya ƙasar baya.
Kenan tun da akwai waɗannan ƙa'idoji kuma kun ce ka ce kuna bin diddigi ta hanyar sirri don gano yadda al'amura suke kun gano cewa waɗannan 'yan China da suka mamaye Kano suna bibiya ko kuma suna la'akari da waɗancan ƙa'idoji da doka ta fa?
To ai magana da ka faɗa kenan ta farko cewa suna keta waɗannan dokoki sun shigo da izinin ziyara ta wucin gadi. Sati ɗaya, sati biyu, sati uku su koma amma sun zo lokacin koma su ma yayi ba su koma ba suna 'yan dabaru ana musu abin da ake kira tsarin damar zama kuma sun ce za su kawo ziyara ce ta wucin gadi kawai ba za su yi aiki ba ba za su yi sana'a ba amma sun zo kuma sun fara sana'a ɗin duk wannan keta doka ne kamar yadda na faɗa kuma mafi yawanci wannan cin hanci da rashawa da rashin adalci na gwamnati da kuma mutanenmu daga cikin mutanenmu waɗanda suke taimakawa irin wannan mutane da suke cutar tattalin arzikinmu su sukan haɗu su haɗin baki su je a riga cutar ƙasa da su. To waɗannan al'amuran kamar yadda na faɗa waɗanda suke a ɓoye sai a hankali muke ta bansawan su saboda ka zo ka tarar da kanti ba ga ɗan wata baƙo a gurin ba wani ya ce nashi ne kuma shi ke kai harka gurin amma shi wancan baƙon zai zo yana da wani gefe kullum za a ganshi ya zo kamar ziyara amma tare a nan yake kuma sai an kawo maka labarin ka tabbatar sannan za ka ɗauki matakin da ya kamata kai akan wannan.
Tunda kuna bin wannan diddigi honorable commissioner ya zuwa yanzu 'yan China nan guda nawa kuka kama kuma wani irin mataki kuka ɗauka tunda akwai dokoki zube.
To tunda aka yi wani farmaki na farko za a yi shekara hudu kenan an kimanin shekara hudu da aka yi ko shekara biyar ina jin ba za a yi biyar ba aka zo aka yi wani farmaki saboda an kai korafin irin wannan abin da ke faruwa shi yasa na ce ba yau aka fara ba. Da aka yi wannan korafin sai aka taho da jami'an tsaro aka rika bin 'yan wata ƙasa musamman birnin sun aka da kama su sai kasance abin yana nema ya juye ya zama da kamar zai jawo mana wani bacin zama tsakanin ƙasashe da ƙasa ko musamman da mu Kano da muke da dangantaka mai ƙarfi tsakaninmu da su waɗannan mutane tunda suna nan suna harkar kasuwanci yawanci abin da muke sayarwa a kasuwanninmu da gari sai yake kuma idan aka juya sai kasance an mai da mu baya muka nemi yadda za a yi maslaha a fito da abin ba za mu bari a keta dokar ƙasa ba amma ba za mu bari kuma a rika yin abin da duniya za ta rika fada cewa a Kano an kama ƴan ƙasa kaza saboda suna yin kaza ba, kuma a kama su da yawa ana kai su. Kuma kamar yadda muka sani, in banda yanzu da muke da shugaban da muka yarda cewa in ya kama ba zai saki a banza ba, da can din bayan an kama su an yi surutun, sai kuma a babba da kuɗaɗe duk a fitar da su baya.
Sai nan ba ku ɗawancin salo na kama ƴan China ba shi na?
Yawwa.
Idan haka ne ko waɗannan matakai ne ka ɗauka?
Tun da aka yi wancan ya yi fito da wannan al'amarin, sai muka sa a kan kowane ɗaiɗaikun al'amura. Da zarar kamar yanzu ɗin nan idan na samu labari cikakke na sanar da wanda ya kamata na sanar, to cikin wannan weekend ɗin sai a bi sawu mutum ɗaya ne, mutum biyu ne, mutum uku ne, sai a naɗe su, sai a ɗauki mataki a kan su. Ba zai za a ji ta kasuwa ba, kuma ba dama a ɗaga magana don mutum ɗaya kar a kama. Kuma ba za a ce don an kama ɓarawo a wani guri ba, ko an kama wani mai rashin kishi guda ɗaya na wata ƙasa, a ce ɗan guri kaza a yi yayatawa kamar yadda ake wancan ba. Saboda haka ana kama su a yanzu, ba zan ce ƙaranci, a duk wata ba a rasa mutum biyu uku da akan kama. Saboda da dama kamar yadda na faɗa, abu ne a ɓoye wanda suka fito fili suka buɗe kanti, in ka je yanzu ka kewa ba.
Jama'a a nan kuma zan yi sallama da ku sai mako mai zuwa idan Allah ya kai mu, mu ci gaba. Yanzu a madadin duk wanda kuka je murayensu, ni Salu Garba ke cewa ku kasance lafiya.